نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مودة سايكي سادوا أولا يمتشي ميتالن البركة يمتشي رانا الجمعة أشرن ده هدو قوتا سفر ميلاد هجرية دبو ديدة دلي هدو ده تلاتين ده بير وان ده كما يزو ديدة أشرن ده بوكوي ga watan 12 miladiya ta 2013 a wannan masallaci na Uthman ibn Affan dake gadan kaya a Kano, a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, wanda wannan shine majalisin mu na 6 a tafsirin suratul fatiha, kuma shi zai zama na karshe insha Allah ta'ala. Saboda haka za mu sake maimaita sauraron karatun Fatiha daga dan uwa Malam Abdulrahman kafin mu shiga bayanin abin da ya rage a cikin wannan tafsirin wannan sura. Bismillah, Malam Abdulrahman.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Akwai tambaya daya da zamu ansa saboda mu samu damar karkare wannan sura din, saboda kadai zamu ansa. Akwai wani wanda ya rubuto yake tambaya dangane da abin da ya faru shekarun baya na gobara da aka yi a kasuwar Kwari, wanda gwamnati ta nemi a list din waɗanda suka gamu da asara domin a taimaka musu. To mai tambayar yake cewa akwai waɗanda ba su da shaguna, ba su da abin nan shago a cikin kasuwar, amma sun saka sunan su kuma sun karɓi wannan taimakon. Saboda haka wai abinda suka karba halal suka ci. Babu shakka na san duk wani musulmi ya san ansar wannan tambayar. Abinda duk ba haƙƙinka ba, kuma ka bi ta wata hanya ka karbe shi, ba haƙƙinka bane. Babu shakka ba yadda za a iya zama halal. Ko dukiyar Allah tace dukiyar al'umma, abinda musulunci yake kira malullah, ko shi ai abu ne wanda yake haƙƙi ne. Sai idan kana da haƙƙi da kaso a cikin wannan dukiyar, sana za ka karɓi wannan kason. In ba ka da kaso ba za ka karɓi wannan kaso. Kamar misali a ce dukiyar ganima ko dukiyar fai'i. Kaga kowa akwai abin da ake yanka masa. Dukiyar ganima wanda bai je yaƙi ba, ba a bashi wani abu na ganima. Ko kuma an je da shi amma kuma ya yabi sama da kason da ya kamata a bashi. Kaga duk da ya cancanci ya samu, amma kasancewar ya wuce iyaka, ko ya wuce haƙƙinsa, wanda ya zama babban laifi a musulunci. Kun san sahibu shamla, kun sha jin hadisin sahibu shamla, mutumin da aka ganshi a fagen yaƙi cikin sahabbai, wato yana ƙoƙari ƙwarai da gaske, yana tada ƙura matuƙa, wanda har sahabbai suka riƙa sha'awar irin abin da yake yi na ƙwazo da ƙoƙari da jajircewa, suka riƙa yabansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku daina saurin yabansa dan wuta ne. to a irin haka aka kashe shi a fagen daga da aka zo ana bincike cikin kayansa sai aka ga ya boye wani mayafi wanda ba a tara ganima ba ba a kasa ba ba a fitar da haƙin sa ba ya dauki wata ya boye sai dan aka yi kaso sai ya hada cikin kasansa wannan ta sa duk aikin da yayi wanda wannan lokacin ya rushe saboda ya nuna cewa ba dan Allah yake yi ba kaga ya cancanci a bashi wata kila zai samu fiye da wannan zai samu ma wata kila goman wannan abun to amma ya dauke shi bi ghairi haqq shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ad-dunya hulwatun khadira man akhadhaha bihaqqiha burika lahu fiha wa rubba mutaqawwidin fi mali llahi wa mali rasulihi laysa lahu yawm alqiyamati illa an-nar annabi sallallahu alaihi wasallam yace duniya din nan wani abu ne mai ban sha'awa mai dadi wanda duk ya samu wani abu na duniya da haƙi to sai Allah ya sa masa albarka wato ya bi haƙin sa ya samu ta hanyar da ta dace ta hanyar da shari'a ta rije masa to sai Allah ya sa albarka cikin abin da ya samu yace to akan samu waɗanda suke shiga cikin dukiyar Allah ba bisa gaskiya ba متخوض في مال الله بغير حق في مال الله ومال رسوله مال الله ومال رسوله شنو دوكير الأمة ال- ال- الأموال العامة أموال العامة دوكيا تقوى دقوى شتو أكون دزاسو شغاسو إيبا بابسا هكي با النبي صلى الله عليه وسلم يتشي ران دزاسو سادو دا أبنجين سباسو دا ونساك مقوسيوتا إن قوما يتخوضون حديثي صحيح ينا تكين سيو البخاري حديثا خولة الأنصارية النبي صلى الله عليه وسلم يكتشوا إن قوما يتخوضون في مال الله إن قوما يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة متان عند سكي قاصر دوكير الله باب سدس كيابا سكي قاصر دوكير الله باب دوانا حكي با النبي صلى الله عليه وسلم يكتشي فلهم النار يوم القيامة سوراكا بمتمن دزي karbi wani abu na dukiya ba bisa cancanta ba to babu shakka wannan idan ya ci ya cuta balbal idan ya cuta ya ci a cikin sa saboda haka ya kamata a kula wanda ya san yayi irin wannan wato kasassabar yayi wa kansa kasassaba ya karbi dukiyar da bai cancanci ya karbe ta ba koda yana da kanti a cikin kasuwa idan har abun bai shafe shi ba asaran bata shafe shi ba bai da haƙin da zai karba ana taimaka ma waɗanda abin ya shafa domin a rage musu wani abu na asara da damuwa saboda shi kuma abin bai shafe shi ba shi wanda ya kamata ne in yana da hali ma ya taimaka ba a zo taimaka ma wasu ba ya yi kokari yadda zai sa kansa ya kwasa a ciki to wanda duk ya san yayi haka to ya yi kokari ya maida wannan ba haƙin sa bane bayan mun gama tafsirin Fatiha mun ce akwai wasu fawaid wasu fa'idoji da suke da alaka da ita Fatiha din mun faɗi fa'ida ta farko a wancan darasin wacce muka ce suratul Fatiha ta kunshi isbatul ma'bud ta kunshi isbatul ma'ad ta kunshi isbatul nubuwat ta tabbatar da cewa Allah daya shine abun bauta ta tabbatar da cewa akwai buƙatar Allah ta'ala ya turo da dan adam annabawa saboda haka ta tabbatar da abinda ake cewa annabci sannan kuma ta tabbatar da al-ma'ad shine ranar tashin kiyama to fa'ida ta biyu wannan sura ta Fatiha ta kunshi at-tauhid anwa'ut tauhid thalatha ta kunshi nau'uka na tauhidi guda uku tauhidul uluhiyya da tauhidur rububiyya da tauhidul asma'i was sifat ta kunshi tauhidul uluhiyya da tauhidur rububiyya da tauhidul asma'i was sifat tauhidur rububiyya inda Allah ta'ala ce alhamdulillahi rabbil alamin rabbul alamin tabbatar da tauhidin rububiyya ne shine tauhidin Allah kadaita shi da ayyukansa mutum ya yarda cewa duka ayyukan da Allah ta'ala ya kadaita da shi da su babu wanda zai iya yin su sai shi to bai halatta a jingina ma wani ba ko wane ne shi Allah shine mai halitta shine mai kashewa shine mai rayawa shine mai azurtawa shine mai talautawa shine mai bada lafiya shine mai sa rashin lafiya shine al-mu'ti shine al-mani' tabbatar wa Allah ta'ala waɗannan ayyukan nashi shi kadai ba tare da an dauki wani aiki an jingina mu wanda ba shi ba to wannan shi ake kira tauhidur rububiyya tauhidullahi bi af'alihi ubangiji ta'ala ya tabbatar wa da kansa wannan haƙƙi shi shine rabbul alamin shine ubangijin halittu duka saboda haka kowace halitta shi yayi ta saboda shi ya samar da ita shine mai kula da ita shine mai ciyar da ita shayar da ita ba ta lafiya shine mai tarbiyanta wannan yana daidai da fadar Allah da yake cewa alalahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin al khalqu wal amr halitta da umarni al'amru ana nufin shari'a a saka a baka doka ta kai ko ka bari wannan duk na Allah ne shi kadai sai ce tabarakallahu rabbul alamin ubangijin duniya wanda ya halicci duniya ya halicci dukkan wani mahaluki albarkatunsa sun yawaita kaga rabbul alamin tabbatar da wannan bangare ne na tauhidur rububiyya wanda Allah ta'ala kuma ya gaya mana cewa hatta quraishawa wadanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazo yayi tafama da su wajen su karbi sakon da yazo da shi na tauhidi sun yadda da wannan bangare na tauhidur rububiyya qul liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun qul man rabbus samawati as-sab' wa rabbul 'arshil 'azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun qul man bi yadihi malakutu kulli shay wa huwa yujiru wa la yujaru 'alayhi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tusharun Allah ta'ala ce kace da su wane ne yake wato wane ne ya mallaki sammai ya mallaki kasa da abin da duk yake cikin su waye ya mallaki kasa wa man fiha da wanda duk yake cikin kuntum ta'lamu in har kuna da ilimin wannan Allah ce sayaquluna lillah za su ce na Allah ne to ka ga musu ashe ba za ku yi tunani ba ba za ku yi tintintini akan abin da ake faɗa muku ba sannan ka ce da su man rabbus samawati sab'a waye ubangijin sammai bakwai wa rabbul arshil azim waye ubangijin al'arshin nan mai girma sai yaquluna lillah qul afala tattaqun bas shi na Allah ne kace to ba za ku ji tsoron Allah ba tunda kun yarda shi yayi waɗannan halittu duka to me yasa me zai hana ba za ku bi dokar sa ba qul man bi yadihi malakutu kulli shay kace da su wane ne mulkin kowane abu yake a hannunsa kowane abu yake mallakar sani wa huwa yujiru shine wanda yake bada mafaka wala yujaru alaihi ba wanda zai guje masa ya samu wata mafaka in kuntum ta'lamun in har kuna da ilimin wannan sayaquluna lillah za su ce na Allah ne qul fa anna tusharun kace to tayaya ne ake tafiya da hankalin tayaya ne ake wasa da hankalin ku tunda kun san cewa Allah ta'ala duk shi yake waɗannan ayyuka kun yarda da wannan rububiyya ta ubangiji to dan menene ba za ku yarda da bauta masa shi kadai ba tare da hada shi da wasu ba to ashe kaga wannan bangare na tauhidi annabi sallallahu alaihi wa sallam bai samu matsala babba tare da quraishawa ba sun sallama da wannan illa iyaka bangaren tauhidul uluhiyya nan ne aka samu wato artabu tsakanin shi da su suka ga cewa yaya zai maida abun bauta ya zama daya ajal al alihata ilahan wahida in hadha la shay'un ujab ya za a yi a ce abun bauta duk gaba daya duk kowa da kowa ya taru ya tattara wajen bautar abun bauta daya suka ce wannan abin yana da ban mamaki suratul fatiha ta tabbatar da tauhid na uluhiyya domin kalmar alhamdulillah kalmar allah kalma ce da aka samu ta daga al-ilah al-ilah al-ma'luh wanda ake bautawa Allah ta'ala kuma shine wanda yake Allahu ma'ana shine wanda ya cancanci a bauta masa sannan a cikin surar Allah ta'ala ce iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa wa iyyaka nasta'in gare ka kadai muke neman agaji gare ka kadai muke neman taimako kaga wannan tabbatarwa da Allah ta'ala ibada ce shi kadai wannan shine ake kira tauhidul ubudiyya tauhidul uluhiyya tabbatarwa da Allah ta'ala cancantar a bauta masa shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba wannan yana daidai da fadar Allah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku mutane ku bauta wa ubangijinku mahaliccinku wanda ya halicce ku ya halicci wadanda suka gabace ku la'allakum tattaqun dan ku samu takawa ku samu garkuwa ku samu abin da zai tsare ku daga fada wuta hakanan Allah ta'ala yana cewa inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din ala lillahi ad-dinul khalis walladhina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa Allah ta'ala ya ce inna anzalna ilaykal kitaba lalle mu muka saukar maka da littafi shine alqur'ani fa'budillaha bilhaqqi, muka saukar maka da shi da gaskiya. Fa'budillaha, don haka ka bauta wa Allah, mukhlisan lahu ad-din, kana mai tsantsanta addini gare shi shi kadai. Ala lillahi ad-dinul khalis, ku saurara tataccen addini, tsabtataccen addini wanda babu shirka a cikin sa, na Allah ne shi kadai. Walladhina takhadhu min dunihi awliya, wadanda kuma suka riki wasu ababan bauta ba Allah ba, suna da'awar cewa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, ba komai yasa muke bauta musu ba sai dan su matsa mu kusa da Allah, su matsar da mu kusa da Allah, wato sai dan mu yi tsani da su zuwa ga Allah. Mun yarda cewa akwai Allah, mun yarda shi ya halicci sama da ƙasa, mun yarda shi ne mai bayarwa mai hanawa, shi ne mai ainihin kashewa mai rayawa. To amma su waɗannan da muke bautawa su suke da kusanci da Allah, don haka tilas mu rike su mu bauta musu don su matsar da mu kusa da Allah. To kaga ashe akwai tauhidul uluhiyya, wanda shi ne abinda Quraishawa suka yi ta fama da Annabi sallallahu alaihi wa sallama akan sa, wanda kuma wannan sura ta tabbatar da shi da waɗancan ayo alhamdulillah da kuma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhidul asma'i was sifat, Allah ta'ala ya sifanta kansa a cikin wannan sura da Ar-Rahman Ar-Rahim, shine mai rahama da ya sifantu da rahama, shine mai tausayi da tausayinsa yake da alaka, rahamarsa take da alaka da dukkan wani mahaluki. Sannan kuma ya sifanta kansa da Malik Yawmiddin, mamallakin ranar sakamako. Kaga wannan tabbatar da tauhidul sifat, asma'i was sifat ne. Dukkan wani suna na Ubangiji ta'ala tattare yake da sifa, duk wani suna na Allah ta'ala to sifa a ƙarƙashin sa akwai sifa da Ubangiji ta'ala ya sifantu da ita. Daidai yake da fadar Allah, qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna, kace ku kirawo Allah ko ku kirawo Ar-Rahman, duk wanda ba kuka kirawo to Allah ta'ala yana da sunaye mafiya kyau. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, Allah ta'ala yana da sunaye mafiya kyau, don haka ku kirawo shi da waɗannan sunaye. Laysa kamithlihi shay wa huwa sami'ul basir, kaga waɗannan aqsamut tauhidus salasa dukkanin su sun samu fitowa daga cikin suratul Fatiha. Saboda idan ana neman dalilin da ya tabbatar da kashe-kashen tauhidin nan guda uku, za a same su da cikin wannan sura. Sura ce kuma da dukkan wani musulmi ya san wannan sura, ya haddace ta kuma yana karanta ta a kullun, aƙalla ya karanta ta sau 27 a kullun idan bai hada da nafilfulu ba. To kaga ashe sau 17, kaga ashe wada wannan tauhidi kusa yake dab da zuka da kowane musulmi, ba wani abu ne da ya yi nesa da shi, har da zai ce ko fahimtarsa ko gane shi zai ba shi wahala, tunda dai ga sura ce wacce take kowa da kowa ya haddace ta, ya rike ta, da yaro da babba da tsoho da matashi da mace da namiji, kowa ya haddace wannan sura kuma yana karanta ta. Saboda haka wannan sura ta tabbatar da wannan. Akwai aya guda daya a cikin Al-Qur'ani wacce ta hada waɗannan kashe-kashen tauhidi guda uku gaba daya, inda Allah ta'ala yake cewa rabbis samawati wal ardi wama bainahuma fastabir li'ibadatihi fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiya, a cikin suratu Maryam. Allah ta'ala ya ce ubangijin sammai da ƙasa, wama bainahuma da abinda yake tsakanin su, fa'budhu dan haka ka bauta masa, wastabir li'ibadatihi ka jure wajen bautar sa, hal ta'lamu lahu samiya, shin kana ka san wani wanda yake tamkarsa, wanda yake daidai da shi? Wannan aya zamu ga ta tabbatarwa da Allah tauhidur rububiyya karkashin fadar Allah, karkashin fadar Allah rabbus samawati wal ard, ubangijin sammai da ƙasa, wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su. Ta tabbatar da wannan nau'i na tauhidur rububiyya, rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma, fa'budhu ka bauta masa. Wannan ya tabbatar da tauhidin ubudiyya, tauhidul uluhiyya, bauta wa Allah shi kadai. Hal ta'lamu lahu samiya, wannan ya tabbatar wa da Allah cewa shi yake da sunaye, yake da sifofi, wanda babu wani da yayi tarayya da shi a cikin waɗannan sunaye da waɗannan sifofi. Kaga aya ɗaya ta kunshi waɗannan nau'uka na tauhidi guda uku. Akwai waɗanda suke kokarin su yi inkarin wannan, ko su nuna cewa ai Ibn Taymiyyah shine farkon ma wanda ya fara kirkiro wannan kashe-kashen, gabanin sa malamai ma ba su san wannan ba. To duk da cewa alqur'ani cike yake fan da bayanin waɗannan kashe-kashe na tauhidi, istiqra'in ayoyin alqur'ani sun tabbatar da wannan. Baka isa ka ce babu ayoyin da suke nuna tauhidin rububiyya ba, akwai wanda ya isa ya faɗa haka? Babu wanda ya isa ya ce babu ayoyin da suke nuna tauhidin rububiyya. Sannan baka isa ka ce babu ayoyin da suke nuna tauhidin uluhiyya ba, akwai wani mahaukacin da zai iya faɗar wannan? Ce babu ayoyin da suke nuna Allah ta'ala shi kadai ne ya cancanta a bauta masa? Babu wanda ya isa ya inkarin wannan. Baka isa ka yi inkarin cewa alqur'ani cike yake da bayanin sifofin Allah da sunayensa ba. To mene ne aka faɗa? Ba wannan aka faɗa ba? To mene ne abin jayayya ka ce wai ƙarya ake yi idan aka samu wannan, ko bid'a ce? An taɓa samun bid'a kuma a ce alqur'ani? Alqur'ani ya cika da abu kuma ka ce masa bid'a? To haka ne, ina sunna take? Ina musulunci yake? Indai alqur'ani ka kira shi bid'a, kuma abin da kake yi wanda baya da ko aya ko wace iri, baya da kowane irin hadisi, kai a nan ka dage kan ba bid'a bace, amma abin da alqur'ani ya tabbatar kuma ka tsaya kana cewa bid'a ce? Ina aka samu wannan? Gashi alqur'ani in kuma akwai wanda zai yi musu, sai ya yi musu a gani. Saboda haka maganar a ce wai Ibn Taymiyyah shi ya kawo wannan kashe-kashen, babu shi, ƙarya ne, magabata ba su san wannan ba, kuma jahilci ne ma mutum ya ce wai Ibn Taymiyyah shi ya fara wannan bayanin. Kafin Ibn Taymiyyah malamai da yawa sun yi wannan bayanin kaɗan, saboda ba majalisi ba ne da za mu fara, amma kaɗan daga cikin abin da zai tabbatar da wannan. Akwai magana ta Abu Abdullah Ibn Ubaydillah Ibn Battah Al-Ukburi. Ibn Battah Al-Ukburi sananne ne daga manyan, ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci waɗanda suka yi rubuce-rubuce kuma akan aqida. Yana da littafi mai suna Al-Ibana an Shari'atul Firqatin Najiya wa Mujanabatul Firaqil Mazmuma. Wannan malami ya rasu tun hijiran manzo Allah tana shekara 387. 387. Kaga watakila ko baban Ibn Taymiyyah ko kakansa ma watakila ba a haifa ba. Da karni na hudu, shi kuwa Ibn Taymiyyah ya rasu a karni na bakwai da karni na takwas. To a cikin littafinsa Al-Ibana a juz'i ko mujalladi na 6 shafi na 172 yana cewa wa dhalika anna asl al iman billahi alladhi yajibu ala al khalq i'tiqaduhu fi ithbat al iman bihi thalathatu ashiya. Yace asali tushen imani wanda yake wajibi ne akan halittu, akan kowa da kowa ya kudurce shi domin ya tabbatar da imanin sa ga Allah, abubuwa ne guda uku. Ahaduha, abu na farko, an ya'taqida al abdu rabbaniyatahu, bawa ya tabbatarwa da Allah rububiyarsa, cewa shi kadai ne abun, shi kadai ne ubangiji, shi ne mai halitta. Wannan ba shi ne aka ce tauhidin rububiyyan ba? Ya fito ko bai fito ba? An ya'taqida al abdu rabbaniyatahu li yakuna bidhalika mubayinan li madhhab ahli at-ta'til alladhi la yuthbituna sani'an. Ce dole bawa ya yarda da cewa ubangiji ta'ala shi ne ar-rabbu, ya tabbatar da wannan tauhidi na rububiyya dan ya sha bamban da waɗanda suke cewa ba Allah. In baka tabbatar da wannan ba, to kamar kana cewa babu Allah. Shi yasa muka ce hatta Qurayshawa sun tabbatar da wannan tunda sun yarda akwai Allah. Sannan as-sani, na biyu, an ya'taqida wahdaniyatahu, ya kudirce Allah ta'ala shi ne ɗaya tak wanda ake bauta masa. Li yakuna mubayinan bidhalika ahla shirki, dan ya zama ya sha bamban da masu shirka, masu hada Allah da wani. Wannan ba shi ne tauhidul ubudiyya ba? Ya zama na Allah ɗaya tak yake bautawa, dan ya sha bamban da masu shirka. Allazina aqarru bis-sani'i, wanda sun yarda akwai Allah, wato sun yarda da rububiyya. Wa ashraku ma'ahu fil ibadati ghayrahu, amma sun hada wani tare da shi wajen bauta. Wannan ba shi ne tauhidul rububiyyan ba? A tauhidul uluhiyya ko tauhidul ubudiyya. Sannan wasalisu, abu na uku, an ya'taqidahu mawsufan bis sifati allati la yajuzu an yakuna mawsufan biha min al-ilm la yajuzu illa an yakuna mawsufan biha min al-ilm wal qudrati wal hikmati wa sa'iri ma wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi. Yace sannan abu na uku ya kudirce da cewa Allah ta'ala ya sifantu da siffofi waɗanda dole a siffanta Allah da waɗannan siffofi na ilimi da kudura da hikima da sauran abin da ya siffanta kansa da su a cikin littafin sa. Wanda ba shine tauhidus sifat ba, sun fito ko ba su fito ba? Wannan maganar tana cikin littafin al-Ibana. Littafin al-Ibana an rubuta shi tun kafin a haifi baban baban Ibn Taymiyyah ma. Kaga ai jahilci ne mutum zuci ai Ibn Taymiyyah ne ma ya fara kago wannan. Har ya ci gaba da cewa yace wali anna najidu ta'ala, saboda mun samu Allah ta'ala, qad khataba ibadahu, yayi wa bayinsa magana, bi du'aihim ila i'tiqadi kulli wahidatin fi hadhihi thalath wal iman biha. Al-Qur'ani Allah ta'ala yayi magana da bayinsa da cewa kudirce waɗannan abubuwa guda uku gaba daya su yi imani da su. Ba shine abinda muke faɗa ba? Tilas ka yadda da tauhidur rububiyyah da tauhidul uluhiyyah da tauhidul asma'i was sifat. To wannan maganar akwai maganar Ibn Hibban lokacin da yazo bude littafin Sarawzatul Uqala wa Nuzhatul Fudala, a muqaddimar littafin sa sai yace alhamdulillah المتفرد بوحدانية الألوهية المتعزز بعظمة الربوبية القائم على نفوس العالم بآجالها والعالم بتقلبها وأحوالها المانع عليهم بتواتر آلائه المتفضل عليهم بسوابق نعمائه. كاجكين مقدمة يا هذا وأن النوء كان توهيدي قلاؤك قبالها. Ya fara da cewa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kadaita da wahadaniyar uluhiyya. Wannan shine abinda muka ce tauhidul uluhiyya, shi kadai ne ake bauta masa. Tauhidul uluhiyya almutaazziz bi'izamir rububiyya, wanda ya karfafa da girma na rububiyya, ma'ana shi kadai ne yake halitta, shi kadai yake banta da aikin sa. Wannan shine ake cewa mai tauhidul rububiyya. Kaga nau'in tauhidi guda biyu sun fito, sannan sai ci gaba da sifanta Allah kuma da sifofinsa, shine al-qa'im ala nufusil alim, sannan al-alim bi taqallubiha, wannan duk ba sifofi ne na Allah ba? Wannan shine tauhidi, shine aka ce tauhidul asma'i was sifat ba? Saboda haka kaga a sheda mancan malamai cikin maganganun su suna ishara zuwa ga waɗannan abubuwa guda uku, kuma ko babu wannan ma tabbatar wannan a cikin Al-Qur'ani kadai ya isa ya zama hujja. Saboda haka wani abu ne sananne, sai dai mutum idan ya so rigima, ya so kuma inkari, ko ya ce zai bata wani, to zai ci gaba da fadar abin da yake ya ga dama ya fada. Abu na uku ko fa'ida ta uku shine Al-Qur'anu kulluhu tauhid, duka Al-Qur'ani tauhidi ne. Ibn Qayyim ya fada cikin Madarijus Salikin cewa Al-Qur'ani dukan ta tauhidi ne, domin ko da ai magana tauhidi da haƙƙin Allah, ko kuma sakamakon wanda ya rike tauhidi, ko kuma sakamakon wanda ya kauce wa tauhidi. Saboda haka Al-Qur'ani baya wuce wannan, ko dai ai maganar Allah da haƙƙinsa da sifofinsa, wanda shi ma shi ne tauhidi, ko ai magana akan sakamakon wanda ya bi tauhidin, ko ai magana sakamakon wanda ya kauce wa tauhidin. Wannan shi ne abinda Al-Qur'ani gaba ɗaya ya kunsa. Shi yasa alhamdulillah tauhidi ne, rabbul alamin tauhidi ne, ar-rahmanir rahim tauhidi ne, iyyaka na'budu tauhidi ne, iyyaka nasta'in tauhidi ne, ihdinas siratal mustaqim shi ma tauhidi ne, domin ya kunshi addu'a da roƙon Allah ya shiryar da kai zuwa ga tafarkin masu tauhidi, waɗanda Allah ta'ala ya musu ni'ima. Ghairul maghdubi alaihim waladdallin shi ma tauhidi ne, domin anan ka roƙi Allah ya raba ka da hanyar waɗanda suka watsar da tauhidi suka bashi. Saboda haka duk abinda Al-Qur'ani yake magana akan sa zaka samu tauhidi ne. Saboda haka ita kanta fatiyar gaba daya in ka tsaya ka dube ta sai kaga duk tana da alaka da tauhidi ta kowane bangare. Sannan fa'ida ta hudu, dan adam ba zai samu sa'ada ba, ba zai samu kamilar sa'ada ba a rayuwarsa ta duniya ko a rayuwarsa ta lahira, sai ya zama yana da wata kuwa guda biyu, ya sifantu da wani karfi guda biyu. Kuwa ta farko kuwa ilmiya, kuwa ta biyu kowa amaliya, to kowa ilmiya nazariya, da zamana iliminsa da saninsa da Allah wani abu ne wanda yake mai kyau tatacce, ya san Allah, ya san shi ne mahaliccinsa, ya san sunayen Allah, ya san hanyar da za ta kai shi zuwa ga Allah, ita ce siratul mustaqim. Wannan kowa ilmiya dole sai ya zan yana da ita. Sannan abu na biyu, sai ya zama yana da kowa amaliya iradiya, aikinsa ya zama aiki ne tatacce, aikinsa aiki ne wanda yake cike da lura da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala, aiki ne wanda yake cike da ikhlasi da gaskiya da nasiha ga Allah ta'ala, aiki ne wanda yake cike da duba irin ihsani da Ubangiji ta'ala yake yi wa bawansa, kuma bawa yana duba cewa har kullun ba zai iya biyan Allah subhanahu wa ta'ala cikin ihsanin da yake masa ba, yana duba cewa shi mai gajiyawa ne, shi mai kasawa ne wajen ya ga ya yi bawa Allah ta'ala cikakken haƙƙinsa, don haka yana ganin cewa ba zai iya, kamar yadda yake ganin cewa ba zai iya sanin Allah ba, ba zai iya sanin sifofin Allah ba da haƙƙin Allah, sai idan Ubangiji ta'ala ya shiryar da shi zuwa ga wannan, to hakanan ba zai iya bawa Allah ta'ala haƙƙinsa da yake kansa ba sai Ubangiji ta'ala ya taimaka masa. Wanda in ka kula suratul fatiha duk tana kunshe da dora bawa akan waɗannan abubuwa, ta yadda zai tabbatarwa da kansa waɗannan kuwata ne ɗin guda biyu, alkuwatul ilmiya da kuma alkuwatul amaliya al-iradiya, ya samu kyakkyawar fahimta ta Ubangiji, ya san waye Allah, shine mahaliccinsa, shine wanda ya halicci sama da ƙasa, shine wanda yake mallakar, yake mamallakin ranar sakamako, shine mai rahama, shine mai jin kai. Sannan ya nemi sanin hanyar da za ta kai shi zuwa ga Allah, shine wannan siratul mustaqim din. Sannan kuma ta bangaren aiki, ta bangaren irada, nan ma ya san cewa Allah ta'ala kadai zai bauta, ba zai hada kowa da shi ba, sannan ya roki Allah ta'ala ya taimaka masa wajen wannan bautar domin ya sauke nauyin da Allah ta'ala ya dora a wuyansa, ko nauyin da shi ya yadda ya dauka, domin Ubangiji ta'ala da ya tallata masa wannan amanar bai tilasta masa ya dauka ba, sai da ya ga dama zai dauka. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ubangiji ta'ala ba shi ya tilasta masa ya dau wannan amana ba, shi ya ga zai dauka, to koma ya roki Allah ta'ala ya taimaka masa, ya agaza masa dan ya iya sauke wannan amana lafiya. To suratul fatiha tana kunshe da dora bawa akan wannan tafarki, ta yadda zai samu sauke wannan amana cikin sauki. Sannan fa'ida ta gaba, ko ce fa'ida ta biyar, suratul fatiha ta kunshi raddi ga rafidawa waɗanda suke zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam, ta kunshi mayar da martani ga waɗanda suke bacin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama, domin surar ta yi maganar kashe kashen mutane guda uku da waɗanda suke sun san gaskiya kuma suna aiki da ita, su ne ashabus siratul mustaqim, su ne alladhina an'ama Allahu alaihim, su ne alladhina an'amta alaihim siratul alladhina an'amta alaihim, su ne waɗanda Allah ya yi wa ni'ima. Sannan da waɗanda suka san gaskiya suka take ta, suka san gaskiya suka yi watsi da ita, suka aiki da ita, su ne al-maghdubi alaihim. Sannan kaso na uku su ne waɗanda suka jahilci gaskiya, suka rika yin aiki cikin jahilci ba da ilimi ba. To babu shakka waɗanda suka fi cancanta da sifar ashabi siratul mustaqim, waɗanda suka san gaskiya kuma suka yi aiki da ita, su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, almajiransa. Ba zai yiwu ba, hankali ba zai taɓa yadda ba a ce wasu da za su zo daga baya ba su zauna da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba, ba su kwankwaɗi shiriya daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba, ba su ga ahadinsa ba, shiriyarsa a fili ƙarara, ba su taimaka masa a jihadinsa ba, ba su taimaka masa ba a cikin da'awarsa da yaɗa addininsa, ba su ba shi kariya ba, haka kawai su tsuru su fito su ce sun fi waɗanda suka yi waɗannan ayyuka gaba ɗaya, su ce su ne ashabu siratul mustaqim, su suka san gaskiya suka bita, waɗancan kuma da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya talailaye su, ya rene su, ya tarbiyance su, ya zama ya ba su masauki a cikin zuciyarsa, ya kasance su sun shiga karkashin waɗanda suka san gaskiya suka taki, sun shiga karkashin waɗanda suka jahilci gaskiya waɗannan kuma suka santa. Babu shakka asar ɗin ko waɗanne, tarihin ko waɗanne daga cikin waɗannan ɓangarori biyu suna bayyana cewa wane ne yake kan gaskiya, wane ne kuma yake kan ɓarna. Waɗanda suka zauna tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama suka taimake shi, suka yi hijira tare da shi, suka bar dukiyoyinsu da duk abin da suka mallaka, suka bar ƙasar da suka fi so, suka koma a matsayin baƙi a wata ƙasa, suka koma sai an taimaka musu bayan da su suke bada taimako, suka bar duk abin da suke ciki na jin daɗi, suka zauna da Annabi sallallahu alaihi wa sallama, suka fita da shi komin rana, komin iska, suka yi yaƙi tare da shi, suka yi sallah a bayansa, suka zauna cikin majalisarsa, suka zama abokan shawararsa, suka auri ‘ya’yansa ya auren musu. Babu shakka waɗannan waɗanda kuma su ne bayansa fatahul bilada bil islam, fatahu biladal kufri bil islam wa fatahul quluba bil qur'an, suka ainihin shiga ƙasashen duniya, suka shigar da musulunci ƙasashen duniya, suka kawar da kafirci, suka bude zukatan mutane da alqur'ani, suka karantar da alqur'ani, suka kula da alqur'ani har yanzu gare mu na karanta shi gashi a yau. Waɗannan su ne suka fi amfani, ko waɗanda a tarihin su basu taɓa kasancewa tare da musulmi sun taimaka musu ba sai dai su su yaƙi musulmi, basu taɓa kasancewa ba sai tare da waɗanda suke bautar gunki, bautar duwatsu, bautar wuta, bautar iyayensu, suka kasance tare da holaku a tatar aka yi wa musulmi a bagara da ke kisan kiyashi, waɗanda a tarihinsu ba su taɓa zama a wani ɓangare ba sai a ɓangaren waɗanda suke maƙiya musulmi, su ne za su zama ashabu siratul mustaqim, waɗancan kuma su zama su ne al-maghdubi alaihim wadh-dhallina. Babu shakka kowa a bincika tarihinsa za a ga ansa, za a san wane ne. Saboda haka waɗanda suka zauna Nabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya su suka fi cancanta, shi yasa zamu ga magabata na kware cikin tabi'ai sun fassara waɗansu ayoyi daga cikin ayoyin suratul Fatiha da cewa ana nufin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama, musamman Abubakar da Umar, kamar Abu al-Aliya Nufai ar-Riyahi wanda yana daga cikin tabi'ai, Al-Hasan al-Basri suna cewa ihdinas siratul mustaqim, siratul mustaqim suka ce ana nufin Annabi sallallahu alaihi wa sallama wa sahibahu, Annabi sallallahu alaihi wa sallama wa sahibahu da abokan nan nasa guda biyu, ko ba a faɗi sunan sa an san su waye, Abubakar da Umar. Haka nan siratal ladzina an'amta alaihim, Abu al-Aliya yake cewa alladhina an'amta alaihim sune alu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa Abu Bakar wa Umar, iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama da Abu Bakar da Umar. Babu shakka wannan gaskiya ce, domin abinda iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama da abinda Abu Bakar da Umar suke kai abu ɗaya ne, basu taba sabawa ba da sauran sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, hanya ɗaya suke bi, tafarki ɗaya suke bi, da ilimi ɗaya suke aiki, shine ilimin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya basu akai. Saboda haka abu ɗaya ne, suna san junan su, basu taba rigima da junan su ba. Saboda haka in ka fassara cewa su ne waɗanda aka ce an'amta alaihim, baka yi kuskure ba, sannan dukkan wani wanda yake so ya samu ni'imar nan sai ya shiga cikin wannan tawagata su, in ya fita daga cikin tawagar su to ba shi ba samun ni'ima ta Ubangiji rana gobe kiyama. Saboda haka Zaid ibn Aslam shi ma tabi'i ne daga cikin tabi'ai, ya fassara alladhina an'ama Allahu alaihim, wanda shi daidai yake daidai an'amta alaihim din, yace waɗanda ake nufi da nan su ne Annabi sallallahu alaihi wa sallama da Abu Bakar da Umar. Saboda haka waɗannan malamai suna ishara zuwa ga cewa dukkan wani musulmi na ƙwarai addu'ar da zai yi kullum shine Allah ta'ala ya dora shi akan tafarkin da waɗannan bayan Allah suka rayu akai sune sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rayu akan wannan tafarki dan ya kasance ranar gobe kiyama a cikin tawagar su ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa sauraka suratul fatiha tana nuna mana cewa ashabu siratul mustaqim sune sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da waɗanda suka bi tafarkin su har zuwa tashin kiyama fa'ida ta shida wannan sura kamar yadda muka faɗa sura ce ta ruqya ana kiranta suratul ruqya akwai hadisin abu sa'idul khudri wanda yana cikin sahihul bukhari wanda yake ce mana wasu mutane cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama to wata jama'a daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yi wata tafiya suka sauka wani ƙauye na larabawa cikin wata kabila ta larabawa suka nemi wannan kabila su ba su masauki sai suka kiyarda su ba su masauki suka yi gaba kadan sai kunama ta harbi shugaban wannan kabila suka yi duk iyayen su na su cece shi su ba shi magani abu ya ci tura sai wasu daga cikin su suka ce to mu je mu nemi waɗannan baki waɗanda suka zo kusa da mu suka sauka wala Allah a cikin su a samu wanda zai iya amfana sa shikenan suka zo suka same su suka ce an abin nan kunama ta harbi shugaban mu mun yi iyayen mu amma mun kasa cire masa wannan karin ko raba shi da wannan radadi cikin ku akwai wanda yake da wani abu sai dai wani daga cikin waɗannan sahabbai sai ya ce na'am wallahi inni la arqi ina yin tawaida ina tofi amma kakku manta mun zo mun nemi ku ba mu masauki ku ba mu abinda ake ba wa bako na girmamawa amma kuka kiyarda don haka ba zan yi muku tawaida ba har sai kun aje mana abinda za ku biya mu saboda haka suka daidaita akan za su ba su wani yanki na garken dabbobi a wata ruwaya ma ce tace dabbobi ne guda 30 kaga abin yayi tsada sosai to amma tunda mai gida yana cikin wani hali ko nawa ne ma za a iya bayarwa to suka ce sai an ba su wannan karshe aka daidaita akan wannan dabbobi guda 30 yaje ya karanta masa Fatiha ya tofa masa sai gashi kamar an kwance shi daga da baibai tuman sai ya ji wasai ya samu lafiya ya tashi ya kama tafiya wanda da yana zaune guri guda ya kasa motsi ya tashi ya tafiya babu wani radadi tare da shi so kuma suka biya su abinda suka daidaita a kansa sai sashi daga cikin waɗannan sahabbai suka ce a raba abinda aka samu sai wannan da yayi tofin wasu malamai suna cewa shi mai tofin shi ne Abu Sa'idul Khudri sai dai ya ɓoye kansa bai bayyana kansa ba sai ya ce la taf'alu kada mu raba har sai mun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama mun gaya masa abin da ya wakana mu jira mu ji me zai ce mana da me zai ba mu umarni shi ne suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama suka gaya masa sai ya ce wa ma yudrika annaha ruqya ya akai kasancewa ruqya ka karanta sai ya ce kad asabtum اقسموا واضربوا لي معكم سهما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم yace kun caba don haka ku raba ni ma ku bani nawa kasam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dariya wannan ya nuna cewa kamar da Imam An-Nawawi yake fada a cikin sharhin sahih Muslim cewa ruqya ana karantawa wanda ba shi da lafiya ko kunama ta sare shi ta harbe shi ko miciji ya sare shi ko mara lafiya ko wani wanda da yake cikin wata rashin lafiya ana karanta masa Fatiha a matsayin ruqya haka malamai daban-daban suka ambata daga ciki akwai Ibn Battal a cikin sharhin sa da yawa Bukhari yake cewa fadar Annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake ma yujrika annaha ruqya ya akai kasancewa ruqya ce ya nuna cewa a alqur'ani akwai abin da yake ruqya akwai abin da bai keɓanta da haka ba duk da cewa alqur'ani gaba daya in aka karanta shi ana samun albarka saboda maganar Allah ce sai dai idan ya kasance a cikin aya akwai neman tsari ko addu'a to babu shakka wannan tafi keɓantuwa da ruqya shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ma yudrika annaha ruqya don ya gane cewa taya akai ya fahimci cewa Fatiha ta kunshi addu'ar da zaka iya rukuya da ita, domin a cikin ta akwai neman taimako da Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, neman taimako ga Allah kuma kana neman taimako Ubangiji ta'ala ya taimaka maka, yayi maka dukkan wata damuwarka, kuma a ciki kana nuna cewa ba ka da wata dabara, ba ka da wata hanya da zaka iya yi wa kanka wani abu sai da taimakon Allah ta'ala. Saboda haka kaga wannan addu'a ce a cikin wannan aya. Sannan Ibn Battal yake cewa ta yiwu kuma har ila yau shi mai addu'ar ya hararo da cewa a cikin Fatiha akwai yabo da kirari mai yawa ga Ubangiji, domin ta bude da wannan yabo: alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wadannan duk girmama Ubangiji ne da ainihin yabo gare shi da ambaton sifofi na kamala zuwa gare shi. Wadannan abubuwa kuma duk sanda bawa ya bude addu'ar shi da irin wannan yabo ga Allah, to yana ana sa ran cewa addu'arsa za ta samu karbuwa, kamar yanda Ibrahim At-Taymi yake cewa idan bawa ya bude addu'arsa da yabo da kirari ga Ubangiji, faqad istawjaba, to wannan ya riga ya cancanci a ansa masa kawai. Wa idza bada'a bid-du'a'i qabla ath-thana'i fa huwa 'ala ar-raja', in kuma ya fara addu'ar kafin yayi yabo, to wannan ya dai sa tsammani. Amma wanda zai fara da yabo sannan yayi addu'a, faqad istawjaba. Saboda haka wataƙila ya hararo wannan a cikin Fatiha akwai yabo mai yawa ga Ubangiji, don haka ya sanya ta ita ce mahallin ruƙuyarsa. Saboda haka Fatiha tana kunshe da wannan, tana kunshe da abin da bawa yake nuna gajiyawarsa, yake nuna shi bai isa ba a gaban Allah, yake nuna shi ba kowa bane, yake nuna Ubangiji idan bai taimaka masa ba, to babu abin da zai iya yi, babu abin da zai iya tsinana wa rayuwarsa. Saboda haka duk sanda kuma bawa ya nuna gajiyawarsa da kasawarsa a gaban Ubangiji, to a wannan lokacin ne yake cancantar Ubangiji ta'ala ya ansa masa addu'arsa. Suratul Fatiha ta kunshi wannan, shi yasa watakila shi wannan sahabi ya hararo wannan ma'ana, shi yasa ya karanta ta. Akwai hadisi wanda bai inganta ba, yana cikin Musnad Imam Ahmad da Sunan Abi Dawud da Nasa'i. Hadisin ana ruwaito shi daga Abdullahi dan Mas'ud cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakrahu ar-ruqa illa bil mu'awwidhat, annabi yana karhanta ayi ruqya sai da mu'awwidhati. Mu'awwidhat sune kul huwallahu da kul a'udhu birabbil falaq da kul a'udhu birabbin nas, sai da su kawai aka yadda ayi ruqya. Wannan hadisin bai inganta ba, hadisi ne munkar. A cikin sanadinsa akwai Abdurrahman ibn Harmala wanda majhul ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ruqya da Fatiha wanda bata cikin al-mu'awwidhat. Saboda haka ana iya ruqya da dukkan abin da ya sawwaka na Al-Qur'ani. Ibn al-Qayyim a cikin littattafansa ya nuna cewa shi ga naune ba jiyau ba akan wannan lamari, yace wa qad jarrabtu ana min zalika fi nafsi wa fi ghairi umuran ajiba, na jarraba al'amura masu ban mamaki dangane da wannan Fatiha, ruqya da Fatiha, game da kaina da kuma wani na ma. Ce wala siyama muddatal muqami makka, yace musamman ma lokacin da naje makka, akwai san da yaje mujawara, abinda malamai suke cewa mujawara, yaje mutun ya samu ya zauna a masallaci mai alfarma na makka, ya yana bautar Allah, ya yanke daga dukkan wasu alaƙoƙi na rayuwa, ya dauki wani lokaci yana bautar Allah a cikin masallaci mai alfarma na makka, wannan shine malamai suke cewa mujawara. Yace to lokacin da naje na zauna a masallaci mai alfarma na makka, to na ga irin wannan, yake cewa kana ya aridu li alamu muz'ija, ina samun ciwon jiki ta ko ina, yana kuma tayar min da hankali har ma wani lokaci in kasa tafiya, wa zalika fi athna'i at-tawaf wa ghayrihi, musamman in nazo dawafi ko zan yi wani abu da yake kamar dawafi kamar sa'i, fa ubadiru ila qira'ati al-fatihati, yace sai in yi gaggawa wajen karanta Fatiha, sai in yi gaggawa wajen karanta Fatiha, wa amsahu biha ala mahallil alami, sai in shafa wannan abu da na karanta na Fatiha a gurin da yake min ciwo, fa ka'annahu hasatun tasqut, sai in ji kamar tsakuwa ce take fita daga jikina. Jarrabtu zalika miraran adida, yace na jarraba wannan ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba. Wa kuntu akhudhu qadhan, na kasance ina daukan wato koko na ruwan zanzam, min ma'i zamzam, fa aqra'u alayhi al-fatihata miraran, in karanta wannan fatiha a cikin ruwan zanzam sau adadi, fa ashrabuhu fa ajidu bihi min an-naf'i wal quwwati ma lam ahad mithluhu fi ad-dawa'i. In na karanta a cikin ruwan zanzam adadi, sannan na sha, sai in ji wani amfani ya min amfani, na samu wani karfin da ban taba samun shi ba dan na sha wani magani. Wal amru a'zamu min zalika, yace al'amarin fa yafi haka ma, wato ba ma zai ga mana duka ba, walakin sai dai a sani wannan abin da yake fada, yace bi hasabi quwwatil imani, gwargwadon karfin imaninka. Sauraka zaka iya zuwa kai ta konkwada amma ka ji babu magana, ba motsi. Ce bi hasabi quwwatil iman, gwargwadon karfin imaninka, wa sihhatil yaqini, da kuma ingancin yaqininka, yadda ka dau girman sha'anin Ubangiji a ranka, wannan shi zai sa yi maka tasiri. Amma irin to bari mu jarraba, ana cewa wai yana yi, to a kawo mu jarraba. A'a, wannan kai ba ka da wani yaqini, kai dai kana so ne ka gwada, to sai kai tayi ka ji shiru. Abinda zai nuna maka wannan lamari yayi tasiri sosai ga Ibn al-Qayyim, ya faɗi wannan magana a gurare da yawa a littafansa, ya faɗa a Madarijus Salikin, ya faɗa a cikin littafinsa Ad-Da'u wad-Dawa, yace wa makastu bi makkata muddatan ya atarini adwa wa la ajidu tabiban wa la dawa, na zauna a Makka wani lokaci ina ta fama da rashin lafiya, na rasa magani, na rasa likita. Fa kuntu u'aliju nafsi bil fatiha, sai na zama ina yi wa kaina magani da fatiha. Fa aralaha ta'siran ajiban, na rika ganin tasiri mai ban mamaki. Fa kuntu asifu dhalika mimman yashtaki alam alaman, in ba wani ya zo ya kawo mun kuka na ciwon jiki ko ciwon wata gaba ko wata rashin lafiya, sai in ce yaje yayi wannan. Wa kana kathiran minhum, wa kana kathirun minhum yabra'u sari'an, da dama daga cikin su sukan samu lafiya da gaggawa. Haka nan Azadul Ma'at bai yi shiru ba, sai da ya ƙara maimaita wannan, yace shi ma ya kasance ya rasa likita sanda yake Makka, ya rashin sanda yake a Makka, ya rashin lafiya, ya rasa likita, ya rasa magani, yace sai nake shan ruwan zanzam in karanta Fatiha adadi miraran, bai ce sau uku, sau bakwai, sau tara, miraran kawai kai iya yadda zaka iya. Summa ashrabuhu, sannan insha, fa wajadtu bidhalika albur'a tamma, na samu waraka cikakkiya, na samu cikakkiyar waraka ta haka. Ce summa sirtu a'tamidu dhalika inda kathirin min al-awja', sai ya zamana duk sanda na ji wata rashin lafiya shikenan sai insha in tofa Fatiha ko in tofa a ruwa ko a wani abu insha. Fa antafi'u biha ghayatal intifa', sai in amfana da wannan gayar amfana. Sannan fa'ida ta bakwai, wannan sura ta kunshi nau'uka na ilimi, wanda wani malami yake cewa ta kunshi nau'in ilimi guda hudu, waɗanda a kansu ne gaba ɗaya addini yake kai kawo. Akwai ilmul usul, shine abin da ya shafi aqida, saboda a ciki kamar yadda muka yi bayani ta kunshi waɗannan tauhidi gaba ɗaya guda uku. Sannan akwai ilmul furu, ta yi ishara zuwa ga ilmul furu, abin da ya shafi ibada, yace iyyaka na'budu, na'budu ishara ce zuwa ga ilimin bautar Allah. Sannan ta yi ishara zuwa ga ilmul akhlaq, ihdinas siratal mustaqim, ko iyyaka nasta'in, neman taimako a gurin Allah, wannan wani abu ne da yake tace zuciya ta zama Allah ta'ala kawai ta yi ta'alluki da shi, take ganin shi ne mai bayarwa, shi ne mai hanawa. Sannan tafarkin magabata na kwarai, waɗanda suke tafarkin wanda suke kan hanya da take madaidaiciya, shi ne abin da bawa ya kamata ya rike, wannan shi ne mafi kyan halayya da bawa zai siffantu da ita, kaga ilmul akhlaq kenan. Sannan kuma ta kunshi ishara zuwa ga ilmul qisas wal akhbar, al-qasas wal akhbar, ba da labarurruka na mutane, ta kunshi bayani ko ishara zuwa ga mutanen da suke na kwarai, su ne allazina an'amta alaihim, ta kunshi kuma mutanen da suka karkacewa hanyar Allah, su ne al-maghdubi alaihim wad-dallina. Sannan fa'ida ta takwas, abin da ya shafi faɗar amin, a ƙarshen wannan sura. Imam al-Bukhari da Muslim da Ahmad da Abu Dawud sun ruwaito hadisi daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce, idza qala al-imamu ghayra al-maghdubi alaihim wala ad-dallin faqulu amin. Idan liman yace ghayra al-maghdubi alaihim wala ad-dallina, kuma mu ku ce amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Domin duk wani wanda maganarsa ta dace da ta mala'iku, ko fadar amin dinsa ta dace da ta mala'iku, za a gafarta masa laifinsa da ya gabata. A lafazin wannan lafazi na Bukhari da Muslim da Imam Malik, idza ammana al-imamu fa aminu. Idan liman yace amin, kuma sai ku ce, fa inna man wafaqa ta'minahu ta'min al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Saboda abinda ake bukata ga masallaci lokacin da yaji karatul liman, yaje ghayril maghdubi alaihim wala ad-dallina, nan gurin shi liman zai ce amin, to kai ma anan zaka ce amin. Kaga kenan amin dinka da ta liman za ta tashi tare. Shi yasa waccan ruwaya yace, idan liman yace ghayril maghdubi alaihim wala ad-dallina faqulu amin, kaga da ya kai wala ad-dallina za ku ce amin, shi ma kuma aka ce yace amin. Shine idza ammana al-imamu fa aminu, idan liman yace amin ku ce amin, yaushe liman zai ce amin? Idan ya kai ƙarshen ghayril maghdubi alaihim wala ad-dallina. Saboda haka kaga ashe amin din ku za ta dace da ta liman. Kada ku ce sai liman ya gama sannan ku yi, kada kuma ku riga liman ana so ku tafi tare da shi, wannan ita ce sunna. A daidai wannan lokacin su ma mala'iku suke cewa amin, kaga gaba ɗaya amin ɗinku da ta limaminku sai ta dace da ta mala'iku, to sai ku samu gafarar Allah. Saboda haka sai an samu waɗannan abubuwa guda hudu, liman ya ce amin, wanda suke bayansa su ce amin, mala'iku su ce amin, sannan amin ɗinsu ta dace da juna, to a daidai lokacin sai a samu gafara. Amin ko kuma amin, ko dai amin ko amin, ko bil qasr ko bil maddi, duk da cewa Ibn al-Arabi yana cewa da dama sun fi karkata zuwa ga qasr din, wato amin ba amin ba, amma kowannen su malamai sun fada abinda ake nufi da wannan bisa magana mafi inganci. Ana nufin Allah ka karba, amin tana nufin Allah ya karba. Saboda haka wanda ya ji addu'ar liman yayin da ya karanta Fatiha ya ce amin shi da liman din, ko kuma shi yake karantawa da kansa ya ce amin lokacin da ya je ƙarshen Fatiha. Bil ittifaq, bil ijma na malamai, amin din ba ta cikin Alkur'ani, ba Alkur'ani bane, ba lafazin Alkur'ani bane, shi yasa ba za ka rubuta ba, ba a rubuta shi a ciki, sai dai a faɗa, don anan sunna ce ta tabbatar da shi. Kuma hadisi ya tabbata daga sahabbai da dama kamar Aisha, yadda yake cikin Ibn Majah da littafin Al-Adab Al-Mufrad na Imam Al-Bukhari, da hadisin Abdullahi dan Abbas a gurin Ibn Majah, da hadisin Mu'adh ibn Jabal, cewa wannan al'umma ita ce take banta da wannan amin din. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ma hasadatkumul yahudu ala shay'in ma hasadatkum ala as-salam wa at-ta'mi. Yahuda ba su yi muku hasadar wani abu ba kamar yadda suke muku hasadar sallama da amin. Suna muku hasada, Allah ta'ala ya keɓance ku, ya sanar da ku wannan abu, saboda su ba su da wannan. Waɗannan kaɗan daga cikin fa'idojin da ya kamata mu yi ishara gare su a ƙarshen tafsirin. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ta'ala ya ba mu lada gaba ɗaya abinda muka yi na kuskure, Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.